Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To yau ma dai kamar yadda aka saba, ga shimfidar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa.
Kasa da wata ɗaya da mako ɗaya gabanin babban zaben Najeriya, ba ta kamamman bayani daga hukumar zaben na samun kayan zabe, yayin da masu zabe da dama ba su samu rajistar dindindin ta zaben ba. Zaben zai yi ne koko za a ɗage shi kamar yadda ya faru a 2011. ‘Yan Najeriya na fatar komai dai ya tafi lami lafiya cikin salama.
Sunana Alhaji Abbas Sa'idu Lau. Koda kana son wanda kake so ya ci, in babu zaman lafiya baka ci riba ba. Babban al'amari shine Allah sa a yi lafiya a gama lafiya.
Sufitu janar na ‘yan sandan Najeriya Suleiman Abba ya yi gargaɗin hukunta masu neman keta hurumin dokar zaɓe. A daidai lokacin da rahotanni ke nuna ‘yan bangar siyasa na jam'iyyu na cizge fosta da barazana ga abokan amayyarsu. Janar Buhari ya kaddamar da kamfe ɗinsa na takarar shugaban ƙasa a Port Harcourt ɗin jihar Rivers don takararsa a karo na hudu ta neman shugabancin Najeriya. Sai dai PDP ta caccaki Buharin da neman sanin me yasa ƙungiyar ‘yan tsagerin Niger Delta Men suka fitar da sanarwar mara masa baya da nuna shugaba Jonathan bai dace ya zarce ba. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu garzaya zauranmu na tattaunawa. Kuma kamar yadda kuka sani, har yanzu muna jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar cigaban da akan samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma, duk wada kafar ungulu da wasu ɓata gari kan yi can ba a rasa ba. Yau ma dai Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin Fulani Alhaji Bello Abdullahi Badejo ke cigaba da bayani.
Illa iyaka gwamnati, domin akwai wani lokaci ma kamar ƴan siyasa ba sa so su ga mutanen da suka haɗa kai, don sun fi so wannan na gabas, wannan na yamma, domin cimma wata biyan bukata. Don abin da ke wahalar da mu kenan, wannan ra'ayinsa daban, wannan abin da yake so daban, wannan yana kokari a zauna lafiya, wannan yana ga in an zauna lafiya din to ai ma bare cimma biyan bukatan da yake so ba. To kuma ba ma haka ba, dan wani sai an yi rigimar ma kafin ya samu abun batarwa. Kin ga in aka yi la'akari da waɗannan duk gaba ɗaya, sai a gano cewa to lalle akwai kuskure. Ya kamata hukumomi kuma idan suka tashi neman ya za a yi zauna lafiya, kada su nemo wanda suka saba gani kullum. Yau na neme ki mu zauna lafiya ba a zauna lafiya ba, jibi an kawo wannan sarki a zauna lafiya, to wallahi in dai har ni ne ke shugabantar wannan zaman, to wallahi ba za ka sake dawo gabana ba. Don saboda baka isar da sakon da muka yi wancan sati ba, ko kuma a wancan wata meeting inda muka yi mai idawa da ina ka kai ga wannan meeting din. Mun yi meeting, ka koma, to gashi matasan biron sun ɗiba sanu. Ai sai abu bai kai ga matasa ba, da sun sani duk yanda ake ciki da za su dakatar da lamarin. Idan har kana su gaba na gaskiya, in ka yi kokarin ka kaga abun ya gagara, kai ka dawo wurin hukumomi. Ni fa ina gani fa kun san mun yi mitin da ku, don a zauna lafiya, to gaskiya bara a zauna lafiya ba. Me ye dalili na da na koma na ce a zauna lafiya ne, ma an nemi abu gene, ko kuma an nemi ma a ce a ci mun mutunci, don saboda ba a shirya abin nan. Gashi ana shiri za a je a yi satan sanu wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza. Ni barin ce za a je yau a ce kaman wannan ƙauyen Du misali, a ce an shirya za a je a yi satan dabbobi, matasa a ce sun kai su biyar ko su shida, a ce wai sarkin garin bai sani ba, ko kuma shugaban matasa na wannan gurin bai sani ba. Dole zai sani, amma ya la'alla abu biyu ne. A ya Allah yana jin tsoro kada ya faɗa, domin su ga kaman ya koma ma yana ɗaurewa Fulani, ya haɗa kai da Fulani, shi ma ya zama Fulani, ko kuma wani abu dai haka, akwai abin da dai ya ɓata a cikin irin wannan al'amarin. To amma in dai da za a dage a irin nan, za a samu nasara. Gwamnati kuma a zo, gwamnati mu fa mun shiryo kawunanmu da sauransu. In akwai ɓangaren da gwamnati za ta shiga ta taimakawa ma ɗaya ne wanda ya kamata gwamnati a ce za ta yi. Wannan ɓangare sun gagara daga cikin matasanmu, waɗannan ɓangaren sun gagare mu. Gwamnati ku san ya za ku yi da su, don suke kawo mana fitina a cikin tsakanin zamanmu da Fulani, ko kuma tsakanin zamanmu da Birom. Hukuma ya kamata ku sa ido a kan wannan al'amarin. Daga lokacin da aka kama mutum guda ɗaya, ba wai kuma a kama mutum gobe jibi ya dawo ya sake yana ma waɗanda da suka sa aka kama shi barazana ba. Idan aka kama mutum, sai a duba kar a yi ai duba maganar bangaranci a gurin yi masa shari'a a hukunta mutum a inda ya kamata in ma za a cire shi daga jaha din da yake a kai shi wani jaha gwamnati za ta iya yin haka a cire shi nan a kai shi wani guri a ji a masa hukuma ai a hukunta shi
ande bolamu lamu dotijo dotijo bi barka bi alhaji abba bi aminatu ande betilamu wa muhammadu nuru razil goto gonga ande bo jawro razil beti mangu gorgo hajja binta on woni dotiwa gorgo hajja aisatu garu woni dotiwa baba eri mahadin betilamu Baba Erima Hawa Obetilamu Baba Erima Umaru Sanda Aholi Amgonga Baba Miyetima Wallahi Miyetima Ide Amana Allah Akawal Konatati Dunia Konatati Deni Denu Konatati Wala Muanda Olembe Sanga Kwamule Merembe Olembe banga kwa mulembe lembe
To Isaralio ya bada shawarwari game da yanda al'ummomi su ma za su taka rawa wajen ganin an samu fahimtar juna a ganin ka wace shawara zaka bayar kuma me kake ganin yanda al'ummomi za su samu fahimtar juna
To gaskiya na gode magani wayan abubuwan yana nan kusa-kusa kawai in dai har hukumomi suna aikin su sakalin su da Allah ba su sa kuɗi ko na bu a cikin su ba gaskiya za su samu magani wannan in har sojoji da an kawo su don su ganda cewa ana zaman lafiya ba su taking sides ba suna aikin su sakalin su da Allah da duk balayen nan da an riga an kama su in ma akwai su kenan da kashe-kashe nan wanda za a waye gari kawai a zo a ce gida ka baki daya an halaka da gida sai wannan ba daidai bane inda suna aikin su wani abu da ba zai tashi ba yanzu misali mutanen ba mu da kome ba wasu makami ba kome haka za a zo a zo a sami mutum a anguwa ka baki daya sai a clearing anguwa ba dalili ba kome ba wani unprovoked to kagan da hukumomi suna za su ya su sa gaskiya a cikin aikin su mu za mu hada kai da su a san cewa wannan abu an daina shi an daina
to ina ga kaman mun kawo karshen wannan tattaunawa sai dai ban san ko akwai kuna da wani abin da kun manta ba ku faɗa ba sai mu tsaya tattaunawa
ai magana cewa an kama akwai gurin yaran gurin wanda aka kama wanda ba barayi ba
kwanakin baya an kira mu cewa an kama masu satan shanu kamar yadda shi Alhaji ya faɗa wani da an kawo shi daga yana ne wai shi ne mai yana ganin wanda suna sata mun bincika mun je mun sami ɗan yaro mu daga gangare a Wankibo mun tambaye shi me yasa an kama ka ya ce shi ma bai sani ba wai shi yana nan sai an zo an gaya mishi cewa ai dama baban shi yana da makamai a gida sai ya ce shi bai sani ba sai aka kawo an kama shi sai an hada shi an hada cikin wanda wai suna satan shi to kayan irin wannan abubuwan ba daidai ba ne ya kamata hukuma su yi aikin su tsakanin su da Allah ai akwai intelligence a cikin su akwai wanda suna aikin su ne intelligence bai kamata just anyhow a fara kama mutane anyhow ba kuma in an kama irin wannan innocent people za a je a ajiye su ne a mantar su ka baki daya suna shan wahala mutane da yawa sun fita daga wajen an mutuwa suna yi so wannan ba daidai ba ne gaskiya ya kamata kowa ya koma gida a yi magana da karfin zuciya da karfin murya ma mutane mu da suna gida a sake dawo a kira Fulani mun yi mitin da su ba abin da zai gagara ba in mun yi mitin a tabbatar cewa ba wani bakon Fulani da zai da ya zo daga wani wuri sai a komandatin nasi a kasa ba wanda da muna zama tare da su su ne ya kamata mu a zo na rasu a yi mitin a sake dawo kuma inda yana zama a da Fulani sai su kawo shanu a su aje shanu a gonakin mu don ba mu da wani sana'a ba da noma ba an kawo shanu a aje sai sa mana taki kaga ana ta muna harka tare da su a turanci muna cewa socially interactive very peaceful ba wani tashin hankali wata abin da ya zo yanzu din nan abin yana ba mu mamaki da yake a gan rayuka kamar fan yaro mai wata biyar an sa ma yaro nan bindiga a baki an harbe yaro nan for God's sake yaro nan mai yasa ne bai ma fara tafiya ba bai san komai ba so irin wannan ba kyau ba ni zan yi yakacin kokari a bangare na matasan shugaban matasan birom mu yi yakacin kokari cewa zama lafiya ya dawo koyukanmu
Sai ka kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan muhimmiyar tattaunawar. To da wannan waka ce shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta kubuto arewar daga matsalar tsaro da kasancewa rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewa jawabai su ne wani jigo a kungiyar dattawan arewacin Najeriya Janar Sani Maina Murabas da kuma shugaban kungiyar Fulani da Hausawa Kirista Janar Isiyaku Ahmed Dikku. Da farko dai ga Janar Maina.
To ya 'yan uwana 'yan arewa maza da mata babba da yaro sanin kowa ne halin da muka samu kanmu yanzu a fannin tsaro. Wani tsohon sakataren harkokin wajen Amerika. Kuma ya shugaban World Bank McNamara yake tsaro shine cigaba kuma shine tsaro ba cigaba arewacin Najeriya ga halin da muka samu kanmu yanzu mun wahala yau ba tsaro a arewa yau ko wurin ibada ne mutum yana tsoro yau ko kasuwa ne mutum yana tsoron zuwa ko asibiti ko wani irin taro ya kamata mu yi tunani mu gani abubuwan da suke faru a kasashe da yawa da suka samu fitina ko akan dalilin addini ko akan dalilin kabilanci ko akan dalilin tasirancin wasu kasashen waje don su janyo mana fitina su raba kayanmu su kwashe mana arzikinmu mu kalli Rwanda abin da ya faru a Rwanda mu kalli Congo Syria Misr Libya Sierra Leone Liberia da sauran kasashe da ake samun fitina da abin ya shafi cigaban su mu kuma nan Najeriya da mu nan yanzu kamfanonin mu a Kaduna sun durkushe a Kano ga abin da ke faruwa da mai Borno Yobe Adama ma musamman ya kamata mu tuna ga kuma abin da dinga faruwa a plateau yau ka ji ga makiyaya da manoma gobe ka ji da duk da jukun da tibi ka ji biram da gashi nan dai abin ba iyaka kullun an kashe wannan an kwana wannan an yi wannan ya kamata mu tuna kamar da na faɗa ba zaman lafiya ba ci gaba babu zaman lafiya ya kamata mu yi kanmu darasi da abin da ke faruwa a duk duniya da kuma abin da ke faruwa a ƙasarmu don mu samu mu ci gaba tunda muna yara ba mu san waye Kirista ba a ajin mu a makaranta ba mu san waye musulmi ba ba mu san waye wannan kabila wancan kabila ba da Kirismeti da sallah da waye duk kowa jiwa a jigiran wannan a ci abinci ayi walwala ayi wasa ayi dariya ya kamata mu tuna cewa ya isa haka ni wa kanmu faɗa akan haka ya isa da masu gariyalin da zai muka samu kanmu ya kamata mu yi wa kanmu faɗa masu makaman su aje makaman su masu ta da fitina su dena saboda haka na tuna cewa sun da muna yara akwai da ke zaka ji ma an alaka san fitina tsakanin makiyaya da Fulani amma abin ya tsawaita yanzu da akwai ma hanya ma musamman da makiyaya suke bi kuma gwamnati ya kamata ita ma ta tashi ta sa baki a wannan abubuwan ku tuna cewa mu a dattawan arewa mun ba da namu shawara dattawan Borno da Yobe sun ba da nasu shawarwarin da gwamnati ita kanta gwamnati ta kafa jajigar kimari presidential committee sun ba da nasu shawarwarin once ta kafa Tanimu Turaki committee na musamman kuma sun ba su nawa shawarwarin sai gashi har yanzu ba a fara ma gudanar da shawarwarin da aka fara ba duk da haka ya kamata kamar da na faɗa mu yi kanmu faɗa mu tuna fa ba zaman lafiya ba ci gaba zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ɗan arewa ya kamata mu tashi daga baccin da muke yi don rashin zaman lafiyan da ya janyo gashi nan kudancin Najeriya sun ci gaba kansa haɗe mun mutuna cewa ba haka shugabanninmu na farko suka koya mana ba bayan mulkin mallaka zamanin sadda wannan a arewa babu maganar kabilanci ba magana wani babbacin addini haka zauna da kowa su je staka magana middle belt su wanda wani kowa aka zauna aka zauna ba magana kabilanci ba magana babbacin addini saboda haka yanzu mun yi baya mu ne almamu ne muke bara mu ne ba mu da masana'antu mu ne ba mu da makarantu mu ne ba mu da asibiti mu ne ba mu da zaman lafiya kuma muna da arziki Allah ya mana arziki fiye da duk wani bangaren kasar nan muna da albarkacin kasa muna da na girman kasa da albarkacin kasa na noma muna da jama'a muna tarin arziki a karkashin kasa nagode da wannan dama da aka bani na yi wa ɗan arewa jawabi akan zaman lafiya Allah ba shi gabaninmu basira da yin shugabanci na gari bisa adalci da mazauna lafiya nagode
Chima General Dikko ya ce sai hukumomin da abin ya shafa da ƴan arewacin Najeriya sun mai da zaman lafiya a yankin kafin su iya cimma kudanci
jama'a assalamu alaikum ƴan uwana ƴan arewa ina magana akan matsayina na general mai retire da tijo aiki dai na aiki na kai har na retire ni ko ba dan siyasa bane a so haka nake da su da ba wanda ya taka tambaya na kai da menene addinin ka menene harshenka ba wanda ya taka tambaya na har na ga soja kuma haka na ga soja to amma yanzu wa'annan ka ga yanzu abu ya tabarfare sai ka ga ana ta yin da ka je ka tambaya dan ina ne wanda da bai na fito kai kai ko kamar je kai ko a Kano ne kake shiga kai wannan dan wata unguwa ne in ka tuna kake kai ma rantsan dan wata unguwa ne a cikin garin ka tuna a wannan dan yar Raduwa ne wannan dan kofar cance wannan dan ina ne a cikin gari da kuna harshe da kuna yare da kuna addini da an fara bambance an fara nuna bambance wannan shi da saraki ne wannan kuma talaka ne ana nuna abin nan kuma an manta Allah ne ya jera mu dukan mu da ba haka arewa take ba muna kanana da yasa dauna yake campaign din shi to har yanzu kullun sai ana sabdauna to ku yi abin da sabdauna yace yayi mana mu gani ai abubuwan da suke suna nan a rubuce amma da an magana da shi a fara magana ai sabdauna shine madugun arewa shine madugun arto da yake baya nan yanzu ba za mu samu wani madugun ba yanzu abin da yake damun mu muna da san kai da yawa san zuci da yawa kowa so yake tara yanzu an daina tarawa ma iyali kawai har an fara tarawa jikoki da ni yanzu in ka ba ni 1 biliyan naira me zan yi da ita shekara ta nawa ta rage a duniya wannan in ka ba ni 1 biliyan shi da kai kawai ba yawo zai je a tafi Dubai a tafi America a tafi Ingila a je a wala a ji daɗi a dawo amma muna nan muna da mutane saboda Allah ka dubi wurare yanzu nawa ne za a kashe a samu ruwan sha talaka bai huta ba kompan nan da ake yi da ake ja sai ga gagara 200 zai je tona wannan amma ka tafi kauyuka kai ni na je wani kauye nan makangawa a jigawa kauyen muke nan na kudi da wata da fito yadda na san kauyen nan 1963 har yau ban ga bambanci ba ba makaranta ba titi ba gidan kwano ba asibiti haka na iske shi 1963 ina aji biyar a primary school to har yanzu ban ga wani yanzu kwace mana wai kuma muna nan muna da mutane kuma suna da wakilai tun daga kansila har zuwa senator kuma ba wannan wurin kawai ba suna nan da yawa yanzu suna nan da yawa ana abubuwa kamar ba a tausayin talakawan nan kullum mu ci gaba da irin wannan wahala ai wannan bai da amfani abin da ya kamata a rinka yin mulki da shugabanci da tsoron Allah da ba a Kaduna in ka ga gwano za ka gani na mutane sun taso daga aiki daga textile ko dan primary school ne kana da aiki har secondary har university za a dauke ka akwai abin da za ka yi a textile ka sa gun nan na Kaduna amma yanzu babu shi ina suka tafi da a Kano in ka tafi in ka shiga Kano ban fine ka dinga bin kanshin tulare da su sweet da menene haka za ka ga matan nan ko aji sai ba su taba zuwa ba kullum ana tururuwa ana zuwa ana tashi aiki ana shiri 24 hours suke aiki yanzu babu kowa sai me ya kawo wannan mutane yanzu ba sa so su aje jari a kasar nan a arewa dai a arewa ma dai zan ce ba a kasar nan ba bayan ka je Kudu za ka same su sosai suna nan har yanzu suna nan da abubuwan su da yawa amma mun fa me yake sawa kowa tsoro yake kada a yi wani abu ya tashi wani rikici ya tashi ko rikicin addini ko rikicin kabilanci mutane suna gudu suna tsaye da daga nan suna tsaye da yawa daga can kowa tsoro yake kar ka yi in kai kai asara tunda in aka kone maka factory na kana an ta ko masana'antun ku aka kona ba wata yar da wani zai biya ku ba so mai kwan ka kace kudin ka a wurin sai ana tafiya su Ghana amma gaskiyar maganar shi ne irin su Ghana su Togo ya ce biki na Chad ma ana zuwa inda za mu zo mu dawo da kudin mu a nan muzanna za mu iya farfado da waɗannan
mu'amalan. To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.